Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 3 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da cece kuce dangane da haramta reshen Shi'a na IMN da ke gudana ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da hukumomin Najeriya suka yi, inda wasu masana a fannin shari'a ke cewa
Majalisar Dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar Najeriya ba kotu ba.
Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa, sannan muna tafi da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Mai shiga tsakani a rikicin siyasar Sudan na kungiyar tarayyar Afirka ya ce majalisar mulkin sojin kasar da shugabannin masu zanga-zanga sun cimma wata matsaya ta kafa gwamnatin wucin gadi da za ta kwashe shekaru uku tana mulki kafin a yi zaben da zai samar da mulkin farar hula. Mai sulhu Muhammad Hassan Lebat, wanda kungiyar tarayyar Afirka ta nada ne, ya sanar da wannan matsaya ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba.
Laqad ijtama'a wafdu
yace ina mai sanar da al'ummar Sudan da Afirka da kuma kasashen duniya cewa wakilan bangarorin biyu sun amince da wannan yarjejeniya. Ana dai fatan bangarorin biyu za su ci gaba da aiki kan yadda za a shata jadawalin wannan gamayya. Kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa a gobe Lahadi ake sa ran bangarorin sojin da na shugabannin masu zanga-zanga za su rattaba hannu kan wannan yarjejeniya. Sudan da ta kwashe watanni tana fama da rikicin siyasa, inda aka yi ta zanga-zanga wacce ta faro tun daga watan Disambar bara. Sanadiyar tsadar rayuwa, lamarin da ya kai ga sojin ƙasar suka kifar da gwamnatin tsohon shugaba Umar Al-Bashir, wanda ya kwashe shekaru 30 yana shugabantar ƙasar. 'Yan sanda a Hong Kong sun yi ta amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla akan masu zanga-zanga a daren yau Asabar, yayin da masu zanga-zangar suka taru a wani ofishin 'yan sanda da ke gundumar da ake kira Simsha Tui, inda dubun-dubatar jama'a suka bazama akan titina domin nuna rashin gamsuwarsu kan yadda gwamnati take tafiyar da rikicin siyasar yankin. Lamarin da ya sa mafi akasarin jama'ar yankin suka dawo daga rakiyar shugaba Carrie Lam. Masu zanga-zangar sun yi tattaki a sassan birnin kafin daga bisani suka yada zango a ofishin 'yan sandan, wanda yake wani yanki da masu yawon shakatawa suke yawan ziyarta, suka kuma datse wani mashigin ƙarƙashin ƙasa. Duk da cewa da farko zanga-zangar ta faro cikin lumana ne, an dan samu arangama da 'yan sanda waɗanda suka yi ta ƙoƙarin tarwatsa masu boron. Wannan wani mazaunin yankin na Hong Kong ne mai suna Nathan Leon yake cewa a Hong Kong mun kwashe sama da watanni biyu muna fafutukan neman ɗabbaka mulkin demokuraɗiyya. Saboda haka akwai buƙatar mu nuna cewa zanga-zanga makami ne mai ƙarfin gaske wajen cimma burin demokuraɗiyya. A hukumance, Amurka da Taliban sun kaddamar da tattaunawa ta takwas a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, domin kawo ƙarshen rikicin Afghanistan, inda bangarorin biyu suke nuna alamun wannan zama zai ba da damar da za a cimma matsayar kawo ƙarshen yakin da Amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarin yaƙe-yaƙen da ta yi. Kungiyar ta Taliban na nuna alamun tana so a ƙulle yarjejeniya. Muma kuma a shirye muke, in ji mai shiga tsakani a bangaren Amurka Zalmay Khalid a wani sakon Twitter da ya wallafa. Ita dai kungiyar ta Taliban tana so dakarun da ke kasar musamman ma na Amurka su fice daga Afghanistan din, inda ita kuma bangaren ta ta alƙawarin za ta tabbatar cewa babu wasu 'yan ta'adda da za su yi amfani da yankin kasar ta Afghanistan wajen kai hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Korea ta Arewa ta ce shugaba Kim Jong-un ya jagoranci wani sabon gwajin makamin roka wanda rahotanni suka nuna cewa zai kara ba da damar iyakai hari akan Korea ta Kudu har da ma sansanin sojin Amurka dake yankin. A yau Asabar kamfanin dillancin labaran kasar ta Korea ta Arewa ya ruwaito cewa shugaba Kim ne jagoranci gwajin wannan sabon makami. Rahoton na zuwa ne kwana guda bayan daga mayar hafsin hafsoshin sojin Korea ta Kudu ta ce makwabciyarta ta Arewa ta harba wasu makamai makamantan wannan guda biyu da misalin karfe 3 na safe a gugun yankin daga lardin da ake kira Yamyon.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahoton namu. To a Najeriya tun bayan da hukumomin kasar suka haramta reshen Shi'a na IMN dake gudana a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim El-Zazzaki. Har yanzu ana ci gaba da cece kuce inda wasu masana a fannin shari'a suke kalubalantar wannan mataki yayin da gwamnati ta ce akwai kofar sulhu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Magoya bayan Sheikh Ibrahim Yakubu Azzaki kenan wato yan gungiyar ta IMN a zanga-zanga da suke yi domin neman a sako musu jagoran su wanda ke tsare tun shekarar 2015 shi da matansa Malama Zainab biyo bayan arangama da suke yi da sojoji a Zaria. Kamar yadda al'umma ke nunawa rayuka da dama ne suka salwanta baya ga wannan da aka kama ko aka raunata tun soma wannan zanga-zanga da aka shafe fiye da shekaru 3 ana yi kuma ana cikin wannan hali. Sai gwamnatin Najeriya ta garzaya kotu domin haramta kungiyar ta ƴan'uwa musulmi wato IMN kuma nan take wata kotun tarayya dake Abuja inda ko zanga-zanga ta fi kamari ta bada umarnin wucin gadi wato Espatel Oda na haramta ayyukan wannan kungiya da yake karin hasken kan wannan haramcin da aka yi. Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaba Buhari yace kungiyar IMN ne fa aka haramta ba wai Shi'a ba.
Doka ce ta haramta wannan kungiya ta IMN wadda take karkashin shekarun da suke domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa.
Me yake nufi kan ita kungiyar IMN ko kuma Shi'a a Najeriya?
IMN Shi'a na ruwan su Shi'a wanda yake Shi'a ai ba abin da ya shafe shi dai ba ya shiga cikin wannan kungiyar ba amma akwai musulmi da yawa waɗanda suke Shi'a ne kuma suna gudanar da harkokin su a ƙasar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala ba.
To sai dai kuma wannan mataki na haramta kungiyar tuni fa ya bude wani sabon shafi a fagen harkar tsaro a Najeriya inda Sufeta Jara na ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu ke bada umarnin fayoto ƴan kungiyar mutum da masana ke ganin fa akwai abin dubawa. Dr. Aliyu Tille masanin zamantakewar dan Adam da kuma tarihin kungiyoyi a duniya yace akwai buƙatar katun ta natsu game da wannan mataki da hukumomi ke son dauka akan ƴan kungiyar ta ƴan'uwa musulmi IMN.
Sufeto General din su yace yana kira ga al'umma su rika tsebunta musu ayyukan wannan kungiya da kuma al'ummarta. Daga take-taken wannan gwamnatin watakila dai akwai wani abu a ƙasa wacce suke so ya wanzu da wannan kungiya kamar irin abin da ya faru da Boko Haram abin da masu sharhi kenan suke ta faɗa kan cewa watakila akwai wata manufa walau ta gwamnati walau ta wani can daban wanda ke so abubuwa su yi tsami har ya zan wannan kungiya ta rikide an tura ta ga daukan fansa akan jami'an tsaro sake haddasa wani abu irin abin da ya faru da Boko Haram. Muna fata dai wannan abun ba zai faru ba, muna fata kuma mutane za su yi tunanin cewa mulkin da suke kai wato amana ce ta Ubangiji.
To wai koya wannan umarnin haramci yake a bisa doka? Barista Bello Ibrahim Jahun malami ne a tsangayar koyon aikin shari'a a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya ko bai na abin da ma doka ke cewa
idan kai da aka ri da sunan ita IMN za ka ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a Najeriya. Shi kuma maganan addinin Islama magana ne wanda ya fi karfin a ce kungiya ce ke da shi. Abinda nake nufi imani da kasantuwan ƴan Shi'a a matsayin su na musulmi, wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba. Kusa da in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na Federal High Court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta IMN baya daga cikin huruminta. Ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba. Ai, akwai doka da ta haramta Boko Haram da wasu ƙungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi Najeriya. Majalisar Dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar Najeriya, ba kotu ba. Kuma shi oda da ake ba da shi ex parte ai yana da iyakan kwanaki. An sani cewa ana ba da ex parte ne kafin a yi wani abu zuwa wani lokaci. An ce ex parte ana nufin order da za a nema ko hukunci ko ikon da kotu za ta bada na wani wucin gadi kamin a zo a saurari abokan shari'a gaba daya.
Kawai yanzu tuni kungiyar ta IMN tana garjiya kotu domin kalubalanta umarnin haramcin, kana kuma ta dakatar da zanga-zanga da suke yi a Abuja. Malam Ibrahim Musa da ke ma zama kakakin kungiyar ta IMN ya kobe ne irin matakin da suka dauka.
Batun maganan kotu din nan shine babban hanyar da muke ganin zamu bi domin ganin mun warware wannan takaddama din, domin lokacin da aka ba da wannan oda din na haramta mu harkar musulunci a Najeriya, babu ilmu ko lauyanmu a cikin wannan kotu din, ma'ana ba a ji tana mu bangaren ba, wanda yake shi kanshi babban kuskure. Sannan kuma na biyu, akwai zarge-zarge da suka yi wanda yake ba a bamu dama mun kare kanmu akan su ba, wanda yake kuma muna da hujjoji da dama da zamu iya kare kanmu akan su.
Kamar yadda mako bayanan sirri suka tabbatar, kawai yanzu wasu ƙungiyoyi sun so mu shiga tsakani, mutun da kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu yace daman kofar sulhu a bude yake. Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashin wannan matsala ko a daina zubar da jini. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdul Aziz, masu saurare kuna tare ne da Sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na ca karfe 4 na yamma da minti 43. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a makon mai shudewa.
APC da PDP sun kammala gabatar da shaidu a gaban kotu. Alƙali ya tsaida 21 ga wata don mika rubutaccen bayani na ƙarshe. Kakakin PDP mai ƙara Abubuwa Galadima ya ce suna da ƙwarin gwiwa.
Na je na ba da shaida, gaskiya ne. To ka san haimomin duk abin da muke iya bakin fama.
Majalisar dattawa ta kammala tantance ministoci 43 na shugaba Buhari. Babbar kotun tarayya ta ayyana tafiyar Shi'a ta Yalzazzaki a matsayin haramtacciya da zayyana almajiran da 'yan ta'adda. Zanga-zanga da insha'an dai ta kai ga mutuwar mukaddashin kwamishinan ƴan sanda Usman Umar. Barista Yusuf mutum biyu ya ce faciyan daukaka kara tafiyar haramun ne.
Abin da kotu ta furta ta fada abin da ake kira order ya shi ma abin da aka rubuta a cikin doka karfi. Fassara ta kotu a cikin wannan kuma rubutun aka yi takarda wanda sai an kai kotu da su ya fassara shi. Shi kuma wannan fassarar ne gaba da aka kawo.
A rangamar jukun da TV ta haddasa ayyana dokar hana yawo a takun jihar Taraba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Tahir Usman Bauchi da Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina. Ga Sheikh Tahir Bauchi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
زمن شي زكاني من المسلمين الكريستا إن التاري قريت قسك ثم أنا أبوان ديك بدا ومن شي دشيبا لو كتن دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي مكة يكي فاما دمت آفا باوان دي إساء ya fito ya faɗi la ilaha illallah sai a buge shi ji masa ciwo dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa to sai aka bada labarin idan aka zo Habasha wajen sarki Najashi sarki ne mai adalci ba zai bari ai zalunci a gaban sa ko a ƙasar sa ba annabi mu ya tura mutanen sa suka koma can garin suka zauna lafiya har mutanen Makka suka aika cewa a dawo da su yayi hana yake ba za a dawo da su ba shi ainihin Najashi din to wannan suka zauna har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka ya koma Madina sannan wadansu suka koma suka bi shi daga Habashin suka bi shi suka je suka same shi a Madina wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana jama'an mu da addinin mu da mutanen mu shekaru a Habasha ba za mu mance da shi ba akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista domin ainihin addinin mu addinin zaman lafiya ne addinin kirista addinin tausayi ne mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi mai addinin tausayi ba dama ya yi faɗa da mai addinin zaman lafiya saboda haka in ka ji mutane suna faɗin miyagu maganganu ko waɗansu maganganu to suna faɗin magana ne ba na addini bane na ra'ayinsu ne ko na siyasa su amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba babu faɗa kamar yadda na faɗa da farko Allah yana da iko ya cika Najeriya gabaki ɗaya da musulmi ba wani wanda ba wani sai musulmi mu zalla bai yi haka ba yana da iko ya cika Najeriya da kirista ba wani sai kirista amma bai yi haka ba to sai ya hada mu don ya jarraba mu dukkan mu bayinsa ne kasa kuma kasarsa ce ya hada mu da ita kowanne ne yana ce kasar mu saboda mu zauna lafiya ba don mu yi fada ba asalin ma duk duniya gaba daya ai mu uwa ɗaya uba ɗaya ne ai mu ƴaƴan Adamu ne ƴaƴan Hawwa'u ne saboda haka muna kira a yi zumunci a zauna lafiya musulmi mu a junanmu mu zauna lafiya sannan makwabtanmu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci to su makwabtanmu ne mu makwabtansu ne sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci kowa yana yin nasa randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi masa nasa sai yana iya aje nasa ɗin ya yi na ɗan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa tunda akwai dokan freedom of religion a Najeriya. Abinda ya gabata a yi kenan kowa ya zauna ya girmama dan uwansa ya girmama addinin dan uwansa a zauna lafiya ai lokacin da Bature bai zo kasar nan ba ai babu kirista daga mu musulmi ne sai masu tsafi sai da Bature ya zo ne sai waɗansu suka ga ai abinda Bature ya zo da shi din nan ya fi namu ya gabata mu aje namu mu yi na Bature suka aje nasu suka shiga na Bature ake kiransu kirista amma kuma dukkan mu ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi kada a rena juna kada a riƙa zagin juna kada a riƙa kafir da juna a zauna lafiya sannan tsakanin mu da makwabtanmu zan nanata mu zauna lafiya, mun girma addinin junanmu. Zan nana ta kamar yadda na faɗa da farko, kowa ya yi nasa, randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi nasa, ina ga ya ga dama zai iya canjawa, ba abin da zai hana ya canja. Kuma ba zan ƙare magana ta ba, sai na yi wata magana, yaran kudu suna ce za su yi sabuwar ƙasa. To wannan yaranta ne, duk wanda yake faɗi wannan magana cikin inyamurai ba a haife shi lokacin ya ga yakin ba ne. Da wanda ya ga yakin Biafra ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin inyamurai. To mu kuma to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan. A bar wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya? Kana ɗan Najeriya, na ɗan Najeriya ka bar notice in bar Najeriya? To wannan maganan hauka ne. Mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa. Allah ne ya haɗa mu, kuma za mu ci gaba da haɗuwa insha Allahu. Duk abubuwan da za su dami mu na roƙon Allah ya yaye mana su, amma ba wai ɗan Najeriya ya ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya ba. To ya koma ina? Yaƙi ba kyau, yaƙi ba kyau. Wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi. Muna fatan zaman lafiya. Yanzu lokacin da su Sudan ta Kudu suke neman a raba ƙasa, a raba ƙasa na hankoro, gashi an raba ƙasar, yanzu ya suka zama ba lafiya, ba zaman lafiya. To ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notice ko a raba ƙasa. To duk wannan maganan yara ne, ya kamata manya su fito fili su yi Allah wade da irin maganganun banza. Muna Allah wade da su, muna neman a haɗa kai a zauna lafiya, kowa ya amfani ɗan uwansa da abin da ɗan uwansa bai iya ba, shi ya iya ya kawo a taimaki juna. Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna, don mu san juna, mu taimaki juna. Ba ma goyon bayan a raba Najeriya, ba yara ne Najeriya ba, yara ai manyan gobe ne, su bari sai gobe ta mu manyan ƙasar ba mu yadda a raba Najeriya ba. Ba wanda za a ba shi notice ya koma wani bangare na Najeriya, ba wani wanda zai yadda a raba ƙasa. Muna roƙon Allah, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Albarka ne sallallahu alaihi wasallam.
Shi ko rabarin Ibrahim Usman ya ce,
to jama'a ƴan uwana maza da mata 'yan Najeriya, ni Rabaran Ibrahim Usman daga Eko Church Katsina, ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu saboda lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya, da fatan Allah Maɗaukakin Sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya domin su dawo mu haɗa kai tare. Ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya, nan Allah ya yi mu, nan muke da zama. Allah kuma ya yi mana albarka ta kowane abin da muke bukata na rayuwa cikin jiki a wannan duniya, har ma da makomar mu ta gobe, domin Allah ya ba mu maganar sa a rubuce. So ƴan uwana maza da mata, ina kira da mu haɗa hannu tare domin a yi maganin wannan matsala. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah, domin ganin yanzu matsaloli ko rigingimu da ake samu tsakanin Krista da Muslims ana fahimtar juna. Don haka ina ƙara kira ga malamai waɗanda suke na Islamic da Kristoci, pastoci da manyan masu rike da mukamai na addini, mu ƙara jaddada matsayinmu na haɗin kai tare domin ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa. Salinan ina yin kira ga makiyaya, Fulani da manoma, waɗanda in an duba za a ga ɗan juma ne da ɗan jummai. Makiyaya, a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na manoma. Manoma, a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na makiyaya. Idan kowa zai ba ɗan uwansa haƙƙinsa, to za a yi zama lafiya. Don haka maganar Allah ma ta ƙarfafa mu cikin littafi mai tsarki cewa ku ba kowa haƙƙinsa, ku ba kowa haƙƙinsa. Don haka ina kira a gare mu, bari mu tsara haƙƙin kowane mai rai wanda ke cikin ƙasar nan tamu ta Najeriya. In mun yi haka, to wannan zai ba mu zaman lafiya, zai ba mu kwanciyar hankali, zai ba mu danƙon zumunci, za mu iya cin gajiyar arzikin da Allah ya ba mu. Ina addu'a ga Allah Maɗaukakin Sarki ya shugabanci waɗanda Allah ya azama ragamar shugabanci na wannan ƙasa, ya kuma shugabanci waɗanda Allah ya azama shugabanci ta fannin addini, ya kuma shugabanci manoma namu da makiyaya namu, yadda za mu yi zama na zumunci da danƙon dangantaka tsakaninmu da juna, da zan ba kowa haƙƙinsa. Sannan ina kira ga ƴan uwa waɗanda suke cikin ƙasar nan, waɗanda suke gabas ta arewa da ke wannan kasa inda ake zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba, ina kira mu ji tausayi, ina kira mu ji tausayi, mu ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta. Ina kira kuma ina addu'a bara Allah ya amsa wannan addu'a ta mu domin zaman lafiya wannan kasa ta mu Najeriya. Ni dan uwanku Reverend Ibrahim Usman ina yi maka samu fatan alheri, Allah ya sa maka samu albarka. Nagode. Ubangiji ya yi mana albarka.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
An dakatar da shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi daga buga wasan kwallon kafa na kasa da kasa har tsawon watanni uku bayan da yayi zargin cewa da akwai coge da zurmi gudu a gasar cin kofin Copa America ta bana. An baiwa Messi jan katin kura a wasan neman na uku na gasar da Argentina ta yi galaba akan kasar Chile da ci 2-1. To amma Messi ya iya karbi kyautar sa ta tagulla, inda daga bisani ya bayyana cewa an tafka magudin gaske a daukacin gasar ta bana domin taimakawa kasar Brazil ta daga kofin. Don farko sa'ar da kasar Brazil dake karbar bakuncin gasar ta doke Argentina a wasan kusa da ta karshe da ci 2-0, hukumar kwallon kasar ta Argentina ta yi korafi akan kurakurai da dama a alƙalancin wasan. To sai dai hukumar kwallon nahiyar ta Amurka ta Kudu ta musanta zarge-zargen da cewa ba su da tushe, kuma alama ce ta rashin dattako. Ko baya ga dakatarwar, an kuma ci Messi mai shekaru 32 tara ta dala Amurka 50,000. Hukuncin dakatarwar kuma yana nufin Messi ba zai buga wasannin sada zumunci ba da kasar ta Argentina za ta buga da kasashen Chile da Mexico da Jamus a cikin watan Satumba da kuma Oktoba. To amma fa an baiwa dan wasan dama ta ɗaukaka ƙarar hukuncin dakatarwar da aka yi masa nan da kwanaki 7. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Liverpool ta Ingila Jurgen Klopp ya bayyana damuwa akan lokacin da aka tsara na soma gasar Premier ta bana tun kafin soma sauran gasannin League. Liverpool din wace ita ce zakarun nahiyar Turai za ta soma gasar ta Premier ta bana ne tare da karbar bakuncin Norwich City a ranar Juma'a mai zuwa 9 ga watan Agusta. Za a soma sauran manyan gasannin League a kasar Spain da Jamus ne mako daya bayan soma gasar ta Premier, yayin da a kasar Italia kuma za a soma gasar Serie A ne a ranar 24 ga watan Agusta. Hukumar shirya gasar Premier dai bata ce ofan ba kan kalaman na club, to amma dangane da lokutan wasannin gasar ta ce ta yi la'akari ne da lokutan wasannin kasa da kasa na hukumar FIFA da kuma na gasannin UEFA da FA. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Yan sanda a Hong Kong sun yi ta amfani da hayaki mai sakwalla akan masu zanga-zanga a daren yau Asabar, yayin da masu zanga-zangar suka tara a wani ofishin yan sanda da ke gunduma da ake kira Sim Sha Tsui, inda dubun-dubatar jama'a suka bazama a kan tituna domin nuna rashin gamsuwarsu kan yadda gwamnati take tafiyar da rikicin siyasar yankin. Lamarin ne ya sa mafi akasarin jama'ar yankin suka dawo daga rakiyar shugaba Carrie Lam. Masu zanga-zangar sun yi tattaki a sassan birnin kafin daga bisani suka yada zango a ofishin yan sandan, wanda yake wani yanki da masu yawon shakatawa suke yawan ziyarta, suka kuma datse wani mashigin ƙarƙashin ƙasa. A hukumance, Amurka da Taliban sun kaddamar da tattaunawa ta 8 a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, domin kawo ƙarshen rikicin Afghanistan, inda ɓangarorin biyu suke nuna alamun wannan zama zai ba da damar da za a cimma matsayar kawo ƙarshen yakin da Amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarihin yaƙe-yaƙen da ta yi. Ƙungiyar Taliban ta na nuna alamun tana so a ƙulla yarjejeniya. Mu ma kuma a shirye muke, in ji mai shiga tsakani a ɓangaren Amurka Zalmi Khalid a wani saƙon Twitter da ya wallafa. Koriya ta Arewa ta ce shugaba Kim Jong-un ya jagoranci wani sabon gwajin makamin roka, wanda rahotanni suka nuna cewa zai ƙara ba da damar iya kai hari akan Koriya ta Kudu har da ma sansanin sojin Amurka da ke yankin. A yau Asabar, kamfanin dalancin labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa ya rawaito cewa shugaba Kim ne ya jagoranci gwajin wannan sabon makami.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Keith Holmes, Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.